This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitocin da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masauraran mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Far'a, Nomad da Dalol da kuma Niya. Kuna kuma iya kama mu a duk inda kuke a ko ina a lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Usman Kabara ne a shirin mu na safi tare nake da Sahabo Imam Aliyu daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu zamu fara da jin kanin labaran duniya.
Mutane 10 da suke neman jam'iyyar Republican ta Amurka ta tsaye da su takarar shugabancin kasa sun kara kan manufofin tattalin arziki da kuma sukar juna a muhawara ta uku da suka yi a dazu-dazun nan a nan Amurka. Babban dan hamayya zaben da aka yi a Tanzania yayi watsi da sakamakon zaben shugabancin kasar yana zargin an tafka magudi. Yau Alhamis ake sa ran fara taro na share fage kan taron koli dangane da rikici da ake yi a Syria.
To sai a yi dakon cikakkun labaran. An yi taron kwanaki biyu game da yan gudun hijira a jihar Borno karkashin jagorancin mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo.
Bayan Allah nan da rikicin wannan Najeriya ya rutsa da su, waɗansu suka zama marayu, waɗansu suka rasa mahallinsu, waɗansu suka rasa sana'o'insu, wato dai suna cikin wani hali.
Sojojin Najeriya sun bayyana 'yan ƙungiyar Boko Haram da ake neman ruwa a Jallo.
Muna neman goyon baya, wannan yakin ba na sojoji kaɗai ba ne, duk na 'yan al'umma ne gabaki ɗaya na Najeriya ya kamata su fito.
Su kuwa masana tattalin arzikin kasa sun yi wa sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ta game da maganar rage darajar naira da ya yi.
Sunusi Lami ɗannan shi ne ya ce in aka cire fuel subsidy da 'yan ƙasa za su ji daɗi. Amma a nan tattalin naira ɗin ma 'yan ƙasar babu man ba su ji daɗin ba, ba wani ci gaba da muka samu.
To shirinmu na domin iyali ma yana tafe, amma da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mutane 10 da suke neman jam'iyyar Republican ta nan Amurka ta tsaida su takarar shugabancin kasa sun kara kan manufofin tattalin arziki da za su gudanar da kuma sukar junansu a muhawara ta uku da suka gudana a daren jiya Laraba ko kuma da kammala dazu-dazun nan a nan Amurka. Muhawarar da tashar talabijin ta CNBC ta nuna kai tsaye ta zo ne yayin da aka fara ganin alamun koma baya ga mutumin da ya jima yana zama na ɗaya tsakanin 'yan takara, wato Donald Trump. Yanzu ɗan kasuwan yana baya ga tsohon likitan nan Ben Carson, wanda ƙuri'un neman jin ra'ayin jama'a faɗin Amurka suka nuna yana kan gaba. Wataƙila ka ta sa shi Donald Trump ya sassauta lafazinsa a muƙabala ko muhawarar da aka yi dazu-dazun nan. Dr. Carson, wanda yake da sassanyar murya wadda kuma ba ɗan siyasa bane, ya sha suka daga abokanan takararsa musamman kan shirin haraji da ya gabatar, wanda yace ya samo asali ne daga zakka kamar yadda yake cikin Injila. Gwamnan jihar Ohio John Kasich ya caccaki manyan 'yan takarar su biyu da suke kan gaba, ya kira shirin haraji da suka gabatar a zaman wasan yara, ya ƙara da cewa bai dace ba Amurka ta zaɓi mutane da ba su ƙware ba wajen harkar shugabanci. Wata karawa da aka yi tun farko-farko ita ce lokacin da tsohon gwamnan jihar Florida Jeb Bush ya soki lamirin da daddin abokinsa shi ma daga jihar Florida Marco Rubio, saboda baya halarta zaman majalisar dattijai yana yawon neman ƙuri'a. Ba tare da ɓata wani lokaci ba, Sanata Rubio mai da martani ya ce wani ne ya shawarci Bush cewa sukar da zai yi wa Rubio za ta taimaka masa a siyasance.
Babban ɗan hamayya a zaben da aka yi a Tanzania, Edward Lowassa, ya yi watsi da sakamakon zaben shugabancin ƙasar yana zargin an yi maguɗi. Lowassa, wanda shugabannin haɗakar jam'iyyu da suka tsaida shi suka rufa wa baya, ya yi magana a wani taro na manema labarai a jiya Laraba a birnin Dar es Salaam. Ya ce bayanai da 'yan hamayya suka tara ya nuna cewa su ne ke kan gaba kamin 'yan sanda su kai samami a kan ofishin a ranar Litinin. Gwamnati da jam'iyyar CCM mai mulkin kasar ba su ce komai ba nan da nan akan wannan zargi. Sakamakon da ya nuna na baya-bayan nan daga hukumar zaben kasar ta bayyana a jiya Laraba ya nuna cewa Lowassa yana baya daga ɗan takarar jam'iyyar CCM John Mugafuli, wanda yake da kashi 59 cikin 100, yayin da Lowassa yake da kashi 40 daga cikin 100. Kin amincewa da Lowassa yayi ga sakamakon zaben ya sake jefa rashin tabbas kan zaben da tuni yake cikin rashin tabbas domin sake soke sakamakon zaben daga Zanzibar a halin da ake ciki kuma yau Alhamis ne wakilan hukumar zabi na Ghana za su fara sauraron bayanai daga jami'in siyasar kasar da wasu masu ruwa da tsaki wanda suke neman ganin an yi sabon rijistar ko kuma kundin rijistar sunayen masu zabe
yau Alhamis ake sa ran fara taro na share fage kan shawarwari da za a gudanar da zimmar kawo ƙarshen rikici da ake a kasar Syria Gobe Juma'a hukumance za a fara shawararrun ka'in da na'in a birnin Vienna inda kasashen Russia da Turkiya da Saudi Arabia da kuma Amurka za su halarta. A karon farko Iran za ta halarci taron ƙasa da ƙasa kan wannan rikici da ake a Syria. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce shawararrun da za a yi a Vienna game da makomar Syria ita ce dama mai hasken gaske da aka samu cikin shekaru da suka wuce domin cimma maslaha ta fuskar siyasa game da ƙasar da yaƙi ya daidaita wacce take cikin wahala da ba shi misaltuwa cikin shekaru hudu da rabi da suka wuce. Mr. Kerry wanda ya bayyana haka wani jawabi da ya gabatar a gidauniyar cibiyar mai aiki domin tabbatar da zaman lafiya ta ƙasa da ke nan Washington jiya Laraba ya ce Amurka tana aiki a kibla biyu kan rikicin na Syria. A bangare daya za ta nemi maslaha ta fuskar diplomasiya. A gefe daya kuma za ta ci gaba da gudanar da kamfen da take yi na yaƙi da ƙungiyar ISIS ƙarƙashin rundunar taron dangin da Amurkan take wa jagoranci. Kerry ya ce rundunar za ta ƙara baiwa ƴan tawayen Syria masu sassaucin ra'ayi taimakon kayan fada. Tare da zafafa hare-hare da take kaiwa da jiragen yaƙi tare kuma da matsin lamba kan ƙungiyar ta wajen kai farmaki kan helikwatar da ke birnin Raqqa. Ana sa ran Mr. Kerry zai tashi zuwa Vienna bayan jawabin da ya gabatar a jiyan. A halin da ake ciki kuma bayan watanni Amurka tana inda kan matsayar da sojojin Amurka suke a Iraki, kakakin ma'aikatar tsaron Amurkan Colonel Steve Warren ya fito ƙarara jiya ya ce sojojin Amurka fa suna fagen daga ne.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Amurka ta ce ba ta da burin aiwatar da shirin girki sojojin ƙasa domin yaƙe-yaƙe a gabas ta tsakiya shigen abin da ta yi a baya Afghanistan da Iraki ganin yanzu tana shirin zafafa hare-hare da ta ayyana kan ƴan ƙungiyar ISIS a Iraki da Syria. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya faɗa ranar Talata cewa ƙarƙashin sabon salon na Amurka zai kunshi ƙara kai hare-hare da jiragen saman yaƙi da kuma kai farmaki da sojojin ƙasa. Kakakin fadar White House Eric Schultz ya tabbatar da bayanin da sakataren tsaron na Amurka ya yi cewa ƙarara Amurka tana da ƙarfin kai farmaki jifa-jifa a Syria tare da haɗin gwiwar ƙawayenta daidai da zarafin da ta samu domin yin haka. A halin da ake ciki kuma uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama za ta yi balaguro zuwa Qatar da Jordan a makon gobe idan Allah ya kai mu domin ƙarfafa kamfen da take yi na ganin an saka mata a makaranta. Madam Obama za ta yi jawabi ga taron koli na shugabannin harkokin ilimi da sassa daban-daban na duniya da za a yi a Doha. Taron da ake yi shekara-shekara yana nazarin hanyoyi sahihai na inganta neman ilimi a faɗin duniya. Daga bisani za ta je Jordan za ta ziyarci wata makaranta da aka gina tare da taimakon da Amurka ta bayar kuma ta gana da ƴan mata ɗalibai. Uwar gidan shugaba Obama za ta jinjina wa Jordan da kuma abin da ta kira sako daga Fadar White House. Labaran sun zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. An yi taron kwanaki biyu game da 'yan gudun hijira a jihar Borno ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo wanda wakilinmu Haruna Dauda ya aiko mana da wannan.
Alciya kammala taron kwanaki biyu da mataimakin shugaban ƙasa Profesa Yemi Osinbajo ya buɗe a garin Maiduguri wanda aka tattauna al'amuran da suka shafi 'yan gudun hijira. Wannan taro dai ya haɗa da hukumomin gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu na Najeriya da ma na ƙasashen ƙetare. Alhaji Sani Zuru ne ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya ne wanda kuma ya kasance shugaban kwamitin tallafawa 'yan gudun hijira.
Saboda bayan Allah nan da rikicin wani Najeriya ya ritsa da su, waɗansu suka zama marayu, waɗansu suka rasa mahallinsu, waɗansu suka rasa sana'o'i. haƙoƙinsu, wato dai suna cikin wani hali a cikin shekaru shidan nan ake so a kawo musu waraka, a kawo musu ɗauki, saboda su ma su koma matsuguninsu ga yadda za a kyautata rayuwarsu. An sami tsari wanda zai haɗa kan dukkan waɗannan ƙungiyoyi da hukumomi.
Alhaji Salim Zoro yace sun kuma ƙirƙiro wani hanya
wadda za a tabbatar ana yaɗa labaru gamsassu a tsakanin su waɗanda abin ya shafa. An fi samun wannan labari da bayanai daga waɗansu sassa ko na duniya ko na Najeriya. Saboda haka ana so a ga yadda za a sami zarata, saboda haka yanzu ake bada labaru waɗanda aka tantance, aka sahalance da gaskiyarsu, kuma ba waɗanda wato za su tada hankalin mutane ba. Ita ce ta yin doka da za ta halatta dukkan kuɗaɗen da za a bayar saboda tallafi.
To ko ta yaya wannan tallafi da kuma wannan gudunmawa zai sa hannun waɗannan mutanen kai tsaye? Ga abin da Sani Zoron ke cewa,
shine abubuwan da aka tsara. In Allah ya so yarda, za a shawo kan wannan al'amari, ba za a zalunci waɗannan mutane ba. Rayi ne kadai ba za a iya mayar musu ba.
Alhaji Muhammad Sani Zoro kenan, shugaban kwamitin kulawa da ƴan gudun hijira a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Manyan kasar mu ko ya cancanta ku sa baki a cikin tsafta.
To, sojojin saman Najeriya sun bayyana nasarar da suke samu akan ƴan kungiyar Boko Haram a harin da suke kai musu a dajin nan na Sambisa. Wakilin mu Hassan Mainakaina daga Abuja ya aiko mana wannan
sanarwar mai dauke da sanya hannun daraktan hulɗa da jama'a na rundunar mayakan saman Najeriya, Air Commander Adele Alonge, ta ce har-haren da jiragen saman yakin Najeriya suka yi ta yi ba kakkautawa ƴan kwanakin nan ya lalata wuraren gyara motocin kungiyar ta Boko Haram da kuma rumbun makamai da ma'ajiyar man fetur ɗinsu, dukkaninsu da ke cikin dajin Sambisa. Air Commander Adele Alonge ya ce wannan mummunan har-hare da rundunar mayakan saman Najeriya ke yi ba kakkautawa ya ƙara samar da yiwuwar kawo ƙarshen ƴan Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya cikin gaugawa. Rundunar sojan saman Najeriya ta ce tana amfani da jiragen leƙen asiri mai sarrafa kansa da kuma wani samfarin mai suna ATR-42. Hafsan sojan saman Najeriya mai murabus Aliko El Rashid ya yi tsokaci kan hararen na baya-bayanin da ake kaiwa ta sama.
Wannan matakin da Air Force ta ɗauka yana da tasiri sosai don zai iya maida ci bayan su waɗannan hare-hare na ƴan ta'adda ɗin. Amma matsala ɗaya shi ne duk wannan matake da aka ɗauka akan cewa soji za su iya kawo ƙarshen ƴan ta'adda a Najeriya, Malam Hassan, wannan abin ba zai yiwu ba. Sai fa an haɗa da wasu strategy kafin a ga ƙarshen waɗannan mutanen. In ka duba yanzu duk waɗannan ƴan ta'adda ɗin, idan ka duba idan suna da workshop, in suna da oil dump da wasu logistic infrastructure ɗin su a wannan dajin Sambisa, ba fa su kaɗai suke da shi ba. Suna da wasu a wasu dajin da ina ganin wasu mutanen ma ba san ma ina waɗannan abubuwan suke ba.
Aliko El Rashid, wanda shi ma ɗan asalin shiyar arewa maso gabashin Najeriya ne, ya ce ko da ma an yi nasara a dajin Sambisa, to da saurarina aka ba.
In ka duba akwai wani garin da ake faɗa Gabai gari, akwai wani garin da ake faɗa Dumbulwa, akwai wani garin da ake faɗa har zai fito zuwa Galda. In ka duba a wannan saƙin, wannan mutanen sun bar jejin Sambisa, sun dawo sun kafa sansani a wannan saƙunan. Amma abin da ya kamata Najeriya ta yi, al'amuran da yake faruwa yanzu, sojojin sama da na ƙasa ba za su kawo ƙarshen waɗannan abubuwan ba. A gaskiya abin da sojojin gwamnati tarayyar Najeriya ta ɗauka zai iya subduing su waɗannan ƴan Boko Haram, amma fa ba zai iya kawo ƙarshen su ba. Su waɗannan ƴan Boko Haram ɗin fa kaman fulawa ne, idan ka kasa saƙi sama baka tuge shi daga ainihin root ɗin ba, ba za ka iya kawo ƙarshen ƴan ta'adda a ƙasar nan.
Aliko El Rashid, Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, bari mu sake komawa jihar Borno don jin sojojin Najeriya da suka fidda sanarwar ƴan Boko Haram ɗin da suka fi neman ruwa a Jalloga. Wakilinmu ya sake dawowa gare ka.
May I formally launch this posters containing the Boko Haram terrorist pictures.
Hafsan mayakan sojojin ƙasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai kenan ke kaddamar da host ɗin wasu da ake zaton ƴaƴan kungiyar Boko Haram ne su 100 da yace ana neman ruwa a Jallo. Lieutenant General Buratai ya kaddamar da wannan hotunan ne bayan rufe wurin taron kwanaki uku da suka gudanar a garin Maiduguri. General Buratai ya bada wasu lambobi da yace duk inda aka ga waɗannan mutanen a kirawo su kuma a sanar da su don dokar mataki akan waɗannan mutane. Da hotunan su ya bayyana akan wannan allo kuma ya ƙarin haske game da mamakasudin wannan taro da kuma kuma abinda suka tattauna akai kamar haka.
Abinda ya kamu nan Maiduguri wannan kasida shine mu sake wayar ma jama'a kai akan yakin da muke da yan ta'addan Boko Haram. To abinda muka jaddada shine muna neman goyon baya. Wannan yakin ba na sojoji kadai bane, duk na yan al'umma ne gabaki daya na Najeriya ya kamata su fito sa baki su ba mu goyon baya so da mu samu nasara insha Allah.
To jara, ko zakai mana karin haske game da sakon da kake dauke da shi daga wajen shugaban kasa ga yan Najeriya?
Yadda na yi bayani a cikin lokacin taron shine wannan wa'adin da shi shugaban kasa ya bayar. Ya na farko ya bada wa'adin ga sojoji, to amma aka duba wannan shi shugaban kasar Najeriya ne, ba zai tsaya kan sojoji kadai ba, ya kamata duk yan Najeriya su fito su goyi bayan wannan wa'adin da shugaban kasa ya bayar domin mu samu nasara. Wannan yakin ba sojoji kadai ya shafa ba, duka yan al'umman Najeriya gabaki daya ya shafe su. So abinda nake so ma jama'a su gane shine su fito su tabbatar cewa ba wai maganan wa'adi kadai ba, su duba su tabbatar cewa wannan yaki an samu nasara akan ta.
Babban hafsan mayakan sojojin ƙasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Burtai kenan ke bayani bayan kammala wani taron kwanaki uku da suka gudanar a garin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To mun gode Haruna Dauda Biyu. Masana tattalin arzikin ƙasa sun yi wa Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ta game da maganar da ya yi na rage darajar naira da kuma cire tallafin man fetur ga masu safararsa. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano.
A ranar Juma'ar makon jiya ne a wurin taron bashi wata lamba ta yabo a can Lagos, Sarkin na Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya ambata cewa bai kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta ci gaba da biyan tallafin mai ba, muddin dai tana buƙatar tattalin arzikin Najeriya ya daidaita. Ya caccaki bankin na CBN dangane da matakinsa na ƙin karya darajar naira. Waɗannan kalamai na Sarkin Kano sun haifar masa da martani daga ƙungiyoyi da masana tattalin arziki da ma sauran 'yan Najeriya.
Sunana Isa Kulawan. Shi Sunusi Lamid da Sunusi sai muna girmama shi a matsayinsa na sarkinmu. Shi Sam Sunusi Lamid annan shi ne ya ce in aka cire fuel subsidy 'yan ƙasa za su ji daɗi. Amma a nan ci saboda wannan haɗin ma 'yan ƙasar babu man ba su ji daɗin ba, ba wani ci gaba da muka samu.
Sunana Nura Umar. Lokacin yana CBN gwamno ya ce a cire tallafi man fetur zai samu, ilimi zai wadata, rayuwa za ta yi sauƙi. Abu ukun nan har yanzu babu wanda ya zama ya samu.
Ita ma dai kungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta kira ga shugaba Muhammadu Buhari, domin a cewar shugaban kungiyar Kwamar Ayuba Wabba cikin wata sanarwa ya ce abinda sarkin ke nufi ba zai haifar wa da talakan Najeriya ɗa mai ido ba. Shi kuwa Malam Lawan Habibu wani masanin tattalin arziki kuma malami a kwalejin fasaha ta Kano.
A kasashe da suke waɗanda ba su ci gaba ba, rage darajar kuɗi baya haifar da ɗa mai ido kamar yadda yake yi a waɗansu kasashe da suke ci gaba kamar China. Saboda Najeriya ta gode wannan, amma saboda matsalolin da aka samu guragun masana'antu da halayya tamu wanda ba mu gyara ba, da shugabanci wanda bai ba da goyon baya ya kawo manufofi na masana'antu ba, iza mana cewa komai allare akan gwamnati, duk arziki an mai da shi akan gwamnati. Saboda haka duk kasashen da iza mana cewa gwamnati ita ce take kusan yin komai, daga sanda kace lokaci ɗaya da kace da gwamnati ka bar shi tattalin arzikin ya samu wa kansa madogara, da yawa baya iya samu kansa madogara.
Malam Lawan Habib kenan masanin tattalin arziki kuma malami a kwalejin fasaha ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Ana ma kai naushi saboda kudi.
Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC da ke gundumar Columbia. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoyi ba.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Tibok suka cika kwanaki 562 a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. ana sauran ƙasa da watanni biyu wa'adin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba rundunar tsaron ƙasar na murƙushe ƙungiyar Boko Haram ya cika. Wani abu da ya tabbata a halin da waɗannan 'yan matan suke ciki dai shine ƙungiyar tana gallaza musu akuba da kuma yi musu fyaɗe bisa ga bayanan waɗanda suka kubuta daga hannun 'yan ƙungiyar. Shirin domin iyali ya jima yana jan hankalin al'umma dangane da batun yi wa mata fyaɗe, sai dai kawo yanzu haƙarmu bata cimma ruwa ba, domin kuwa annoban na ci gaba da ruruwa kamar wutar daji. Wakilinmu Murtala Faruk Sanyinna ya yi nazarin wannan matsala ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Duk da yake dai akwai ra'ayoyi daban-daban akan umul haba'isin yawaitar fyaɗe a Najeriya, shugaban sashen nazarin zamantakewar al'umma na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto Dr. Tukur Muhammad Baba ɗan iyan mutum biyu yana ganin hakan bai rasa nasaba da canjin lokaci.
Na ɗaya, ina jin akwai yawaitan jama'a. Abubuwa ne da da jama'ar da suke duniya da suke al'umomi ba su kai yawar da suke da su yanzu ba. Da haka in jama'a sun ƙaru, dole laihuhuka da sauran wasu matsaloli su ma a ga sun ƙaru. Shi sha'anin fyaɗe muna kallonsa ne a fannin ilimin zamantakewan ɗan adam. A wannan fanni bambance-bambance da ke tsakanin mace da namiji. Wato mun ɗauka duniya cewa a maza sun fi ƙarfi a wajen kome, don haka kaman ƙarfi ake nunawa mata. In ya kasance zuwa fannin saduwa da mace, ai lalle shi dole abin da yake so shi za a yi. Wato yana kasancewa kamar nuna ƙarfi ne da ake wa mata da zalunci. A wani fannin ko muna ga canji ne na zamantakewan ɗan adam. Mutane ba su da aikin yi, takaicin abin da gazawansu sai ya sa su yi wani abin da zai nuna ai ba ni da aiki ko ni ba komi ba ne, amma ina da ƙarfin da zarin jayi wata har ya kai ga na mata abin da zai nuna ni nuna samanta ko da ni ban da komi, ina da ai ƙarfi.
Mafi yawan jama'a na ta'allaka yawaitar fyaɗe da rashin doka a Najeriya da kuma yadda mata ke bayyanar da tsiraici a suturar da suke sanyawa. To amma ɗan iyan na mutum biyu ya ce da sake.
Watakila akwai haka, amma duk da haka ba dalili ba ne. Na ɗaya dai ka ga ba a ce mata suna maza suna bayyana tsiraicinsu, amma da yawa maza na yi. A fannin doka ba rashin doka ba ne. Ni na fi ganin ya fi ba da ƙarfi ga rashin zartar da ƙa'idodin doka.
Hajiya Laraba Abdullahi Dattijo uwa ce kuma ɗaya daga cikin 'yan rajin kare 'yancin mata a Najeriya, ta yi min bayanin yadda fyaɗe yake lalata rayuwar 'ya mace.
Akwai wacce ta ba mu labari ta riga ta tsuho yanzu, amma wallahi ta ce da duk ta tuna wannan trauma ɗin nan har hirgita take yi. Ko Adam da ba a san cururrukan nan ba, bare yanzu da ake da wa'annan cururtuka, to ka gani irin rayuwar yarinya zai ɓace ƙwarai da gaske. Akwai kunya da kuma kaman kada a riƙa tonan asiri. Babu mata da za ta yadda ta ce bare ta kama hanya ta tafi kotu ta kai 'yarta sai ka ji magana tun ma bai kai ko ina ba kowa ya ji. Ka gani an ɓata goma ɗaya bai gyaru ba.
To ko yaya matsalar take shafuwar al'umma a Najeriya? Dr. Tukur Baba ya yi bayani.
Wannan abu ne na cin mutunci da cin zarafi da za ka yi wa ɗan adam mai ƙazantarwa sosai sosai. Wato tsiraici ne ba na cire tufafi kawai ba, tsiraici ne na ɗan adam, amma da kai ba kaman wani dabba ko wani abin nan. To haka al'umma, in kana duk macen da aka yi wa fyaɗe, ka tuna uwa ce, ƙauna ce, ɗiya ce, da dai sauransu ga abin nan. Duk abin da ya haɗu da wata 'yar uwarka ko taya dangantakanku yake, ƙasƙantarwa ne gare ka, ƙasƙantarwa ne ga iyalinta. Duk abin da ya samu iyali a cikin al'umma ya samu al'umma.
A ƙoƙarin samar da maslaha ga wannan matsala ta fyaɗe, Majalisar Dokokin Jihar Katsina ta zartar da wani ƙudurin doka wanda ya yi tanadin hukunci mai tsanani na ɗaurin rai da rai ko mafi ƙaranci na shekaru 14 a gidan yari da tara mai yawan gaske ga duk wanda aka sama da laifin aikata fyaɗe. Wannan lamari dai ya zama abin koyi musamman ga jihar Sokoto. Dan majalisar mai wakiltar mazaɓar Goranyo, Barista Bello Muhammad Goranyo, shine ya gabatar da ƙudurin dokar.
Sashe na 283 da 284 da 285 ta Penal Code sun yi magana ne akan abin da ya shafi fyaɗe da abin da ya shafi saduwa jinsi da jinsi, kamar wato luwaɗi da kuma ainihin maɗigo. Abin da dokar nan ta ce cewa duk wanda aka samu ya aikata ɗaya daga cikin wannan laifuka, to za a ɗaure shi zaman rai da rai a gidan yari ko kuma ɗaurin shekara 14 ko kuma wani abin da bai kasa haka ba. To nan sai na ga cewa akwai kuskure, cewa wani abu wanda bai kasa haka ba, kenan yana yiwa wata daya ko wata biyu ko shekara daya wanda yake kaga mai laifi ba zai hana shi aikata irin wannan laifin ba don wannan daurin. Da haka sai naga cewa akwai bukatar a cire wannan ainihin sassabcin sai a kai hukuncin nan zuwa akallan shekara 14 wato daga daurin rai da rai zuwa akallan hukuncin shekara 14. Sai ne tunanin cewa akwai bukata a sa tara mai tsanani, haka kuma nayi tunanin cewa akwai bukata a sa wani kashi dole mutun ya biya diya.
To sai dai kuma bangaren shari'a ma na cewa da nasu kalubalen da suke fuskanta a kararrakin da suka shafi fyaɗe.
To za mu bi waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya da kuma batutuwan da ƙwararru suka taɓo a wannan shirin da nufin ganin an ɗauki matakan shawo kan batun fyaɗe. Kafin na a madadin wakilin namu Murtala Faruk Sanyinna da ya haɗa wannan rahoto da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin, Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya.
To an gaida Grace Alheri. Wani dan majalisar wakilai a Abuja ya ki karbar shugabancin wani kwamiti.
Speaker Tambuwal, mu ƴan jam'iyyar adawa muka yi gangami, muka taru muka zabe shi, amma ba mun zabe shi ma tunda shi dan jam'iyyar PDP ne akasarin kwamitocin. Ya koma ne ya ba ƴan PDP ma wanda ba su zabe shi ba.
Haka zalika a jihar Taraba kuma kotun sauraron kararrakin zabe ta tsige kakakin majalisar jihar.
Muna godiya mutanenmu da suka yi hakuri tsawon wata 6 har yau Allah ya nuna mana gaskiya, alƙalan suka yi mana gaskiya.
To sai a tare mu a shirinmu na hantsi an jima da yardar Allah, kafin mu karkare bari mu koma ga sahaba mu ji takaitattun labarai.
Mutane 10 da suke neman jam'iyyar Republican ta nan Amurka ta tsaida su takarar shugabancin ƙasa sun kara kan manufofin tattalin arziki da kuma sokar junansu a muhawara ta uku da suka gudanar a daren jiya Laraba a agogon nan Amurka. Babban dan hamayya zaben da aka yi a Tanzania Edward Lowassa ya yi watsi da sakamakon zaben shugabancin kasar yana zargin an tafka magudi. Yau Alhamis ake sa ran fara taron share fage kan shawarwarin da za a gudanar da zimmar kawo ƙarshen rikicin siyasa da ake fama da ita a Syria. Jiya Laraba wani babban bolom-bolom da ba shi da matuki na sojin Amurka ya tsinke ya yi ta sha'awagi a sararin samaniya Pennsylvania na sa'o'i masu yawa kamin ya diro bayan iskar da ke cikin sa ya tsiyaye. Jirgin mashigin bolom-bolom ya faɗi cikin daji kusa da wani ƙauye da ke arewacin birnin Harrisburg, babban birnin ƙasar. Babu rahotanni kan an samu waɗanda suka jikkata ko ɓarna mai yawa. Amma mutane kusan 30,000 sun rasa wutar lantarki lokacin da igiyoyin jirgin suka kassara igiyoyin wutar lantarki. Jiragen yaƙin Amurka ƙirar F-16 guda biyu sun rufa jirgin baya na bulon-bulon, amma hukumomin Amurka suka ce babu tunanin a harbe wannan jirgi. Kamar yadda muka kawo muku labari, yau Alhamis ake sa ran fara taro na share fage kan shawarwari da za a gudanar da zimmar kawo ƙarshen rikici da ake a Syria. Gobe Juma'a ce hukumance za a fara shawarwari ka'in da na'in a birnin Vienna, inda ƙasashen Rasha da Turkiyya da Saudi Arabia da kuma Amurka za su halarta. A karon farko Iran za ta halarci taron da za a yi na ƙasa da ƙasa kan rikici da ake a Syria. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, wadda tuni ya tafi can Vienna, ya ce shawarwari da za a yi a Vienna game da makomar Syria ita ce dama mai hasken gaske da aka samu cikin shekaru masu yawan gaske na ganin bayan wannan rikici da ake. Ya ce Amurka tana tunkarar matsalar Syria ta fuska biyu, ta farko ta fuskar diplomasiya na neman maslaha, ɗaya kuma ta wajen ci gaba da kai farmaki kan mayakan ISIS a can ƙasar Syria.
To da takaitattun labaran muka zo ga ƙarshen shirin wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi, amma kafin mu sallama muna taya abokin aikin mu Salihu Garba murnar karuwa da ɗansa Rabo Garba ya samu na ɗa namiji a jiya a garin Nashville da ke jihar Tennessee a nan Amurka. Sannan kuma muna miƙa saƙon ta'aziyya ga wanda ƙarin ta'aziyya ga Hajiya Sa'adatu Isa Shatima da malama Fadimatu da Hamman Gabdo saboda rasuwar mahaifinsu Alhaji Hayatu Ati wanda ake sadakar ukunsa yau. Allah ya ji kansa da rahama, mu kuma ya kyauta ta ƙarshenmu. A madadin sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, sai kuma jagoran shirin Chibahiro Diodone, sai injiniyanmu na yau Jimmy Cox, ni Usman Kabara daga Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalam. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.